أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba'd yau muna biyar ga watan Ramadan shekara ta 1444 hijiran manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi daga birnin Makka zuwa Madina wanda yayi daidai da 22 ga watan na biyu shekara 2026 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam wanda zamu ci gaba da karatu a cikin wannan masallaci mai albarka wato masallacin Ummu Muhammad zamu ci gaba da karatun littafi usul as-sunna ne na babban malami imam ahlus sunna wal jamaa abi abdullah ahmad bin hanbal je mun tsaya a bayanin menene sunna mun yi bayanin cewa sunna tana da wasu asallai wato sunna tana da wasu ginshikai wanda sai da su ne mutun yake zama cikin ahlus sunna koda ahlus sunna ne ya ahye shi to shi ma sai yayi ruku da wannan asallan zai zamantowa cikin ahli na sunna idan bai yi ruku da su ba to ba zai zamantowa ba cikin ahlus sunna ya kasance ko yana biye aqida ta ɗan izala ko kuma yana biye ɗayan dariqa ko yana biye dumma ko wace aqida ce to in dai bai kasance ba ƙarƙashin wannan asallan to shi ba ahlus sunna ba sai malai yace qala shaykhul imam abul muzfir abdul malik bin ali bin muhammad alhamdani yace haddathana shaykh abu abdullah yahya bin husain bin alhasan بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنا عثمان بن أحمد بن سماك حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري قال حدثنا عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول wannan silsilar da muka ji ta haddasna wani haddasna wani wanga ne ya ji ga wanga ya ji ga wanga ya ji ga wanga ya ji ga wanga shine hatta kai ga malamin mai littafi har ya kai ga na farko wanda ya ji gare shi shi ma na farko wanda ya ji gare shi wani ya ji gare shi haka nan ne ake yada ilimi yace mun ji Aba Abdullah wato Ahmad dan Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jamaa yana cewa usulus sunna indana ginshikan sunna a wajen mu to zai zana su ne kuma su ne za mu karanta ɗaya bayan ɗaya kuma za ka jin su cewa wannan asallan ɗai idan ka bari ciki to baka cikin ahlus sunna in ɗa 30 ne malam zai ga in da 25 ne in kace ba karrar dai cikin su ba to baka cikin ahlus sunna. Sai mallan yace na farko shine at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wal iqtida'u bihim. Ina tunanin a cikin littafin ku ba mu kai ga inda zai fara magana ba, dama na ce akwai bayanin da ke da kai a nan cikin littafi na wanda yana da muhimmanci mu fara ganin sannan mu kai ga wanda yake cikin littafin kenan. Abu Abdullah yake cewa abu na harko yace at-tamassu shine ruku bima kana alaihi da abinda suka kasance ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wal iqtida'u bihim da kuma koyi da su. Wannan shine ginshiki na harko idan kana son ka zama cikin wanda ake ce ma ahlus sunna, wato mala yace ruko da abinda sahabbai suka kasance a kan shi da kuma koyi da su. Kenan dan haka babu shakka cewa ruko da abinda sahabbai suka kasance a kan shi da koyi da su yana cikin ginshiki mai muhimmanci na ka zamanto cewa ahlus sunna. Duk wanda bai yarda da sahabban manzon Allah ba, bai yarda da hadisan da suke rawaituwa ba, to ya sani cewa bai cikin ahlus sunna. Koma bayan wanda yake zagin su, saboda akwai kungiya wadda ita sahabban na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suke zagi. Wannan masu zagin sahabban manzon Allah ko masu zagin iyalan manzon Allah, kama daga matar shi da abin da ya sahabban shi da abin da ya duk wanda suka bi shi da imani, idan kana zagin su kai ba ahlus sunna bane. Shi yasa a wani hadisin manzon Allah yake cewa wanda ya kasance yana zagin sahabban shi to ya nemi wajen zaman shi a cikin wutar jahannama. Kenan dan haka mallan sai ya fara da cewa ruku da sahabban manzon Allah da koyi da su yana cikin ginshiki na cewa kai ahlus sunna ne. Sannan yana cikin ginshiki masu muhimmanci. Akwai dalilai akan haka masu yawa, amma dalili na Al-Qur'ani mai girma wanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yushaqiqir rasula, duk wanda ya saba ma manzon Allah ga abin da yazo da shi sannan ya bi tafarki wanda ba na mu'mine ba, to Allah madaukakin sarki yace nuwallihi ma tawalla, mun juya mashi baya, mun baya baya da abin da ya ba baya na rayuwar duniya wanda ba shine ba muka ba manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Sannan kuma ƙarshe Allah yace wa nuslihi jahannam, za mu sa shi a cikin wutar jahannama, sannan wa sa'at masira, wannan gidan da za a sa shi yayi muni. Wannan shine dalili na cikin Al-Qur'ani mai girma cewa in kana son ka zama ahlus sunna babu magana saba ma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan abin da yazo da shi. Qur'ani da hadisan shi babu hira saba musu. Sannan wannan hadisan sun yi daidai da ra'ayinka ko ba su yi daidai da ra'ayinka ba, babu hira saba musu. Sannan wannan shine ake ce ma aqida ta tatta, saboda bambancin mu ƴan adam da dabbobi shine tantancewa da kuma aqida. Saboda zaka samu cikin dabbobi kusan duk suna ma Allah tasbihi,
kaga tasbihi wani nau'i ne na ibada, amma akwai takalif wanda mu aka hauda kan mu, su ba a hauda kansa ba. To idan ya zamanto ba ka da aqida, to da kai da dabba duk ɗaya kuke, shi yasa karatu akan aqida, mutum ya gane menene aqida, to wannan shine farko. Shi yasa ma mai akdari shi ma a harko yake cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihihu imani, to wannan tasihihu imani shine gyara aqidarka. Idan baka san aqidarka ba, to za a iya rudaka da irin wanga lokacin da ake wanda ake juya gaskiya ta koma ƙarya, ko kuma ƙarya ta koma gaskiya, a ribance ka baka gane menene aqida ba a taira. Sannan yana daga cikin dalili na hadisi wanda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajis. Manzo Allah ya ce wa rayuwar da muke ya san zai faru, saboda lokacin shi bai faru ba, saboda bayan rasuwar shi ya fara faruwa. Manzo Allah ya ce lalle wanda yayi rayuwa a cikin ku, to zai ga sabani mai yawa, wagga kungiyar tana kira ga kaza, wagga kungiyar tana kira ga kaza, wagga kungiyar tana kira ga kaza. Yanzu aka ce kazana kungiya wanda sun kai 70 da wani abu, yanda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi duka suna nan rubuce a littafi, akwai sunan su wanda manzo Allah ya ce za a ganin wannan sabani. Sai sahabbai suka ce manzo Allah, to ya za a siyi idan sun ga wannan lokaci? Saboda duk in abin da ba sani ne ba, tambayar manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi suke yi. Kenan shi ma bawa a nan gidan duniya haka ake sanye, abinda baka sani ba ka tambaya, ba wai sai ga addini ba, duk abinda ka san baka sani ba, to kakka hade shi sai ka tambaye shi an baka amsar shi. Wannan shine koyarwa addinin musulunci, kuma wannan shine wayayi. Kun san mu galibi in ka zo ka yi tambaya ana ganin cewa kamar tawaya ce, shi kuma duk wanda ke tambaya shine wanda yake gogewa a rayuwar duniya. Shi yasa ko a makaranta ko a ekol, wanda yake yawan tambaya shi ke gane matsalar da yawa ba su gane ba, sannan kuma shine wanda bai fada a cikin kuskuren da ya tambaya. Galibi duk abinda zaka tambaya a baka amsa, to wannan abin da wuya kake sake koma kuskure akan shi. Amma in kana jin kunya karatun sallah ne ake anto makaranta ko anto masallaci, baka iya tashi cikin mutane kai wannan tambaye, saboda kan wani ya ce yanzu kana ga wancan da girman shi a ce bai san abu kaza ba. Hadisin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi hoyezu yace akwai wanda za su kasancewa suna sallah shekara 60 zuwa shekara 70, amma Allah bai karbi sallar sa ba, ba dan komai ba, sai dan wannan sallar tana yiwa gani suka yi ana yi suka yi, ko kuma sai dan sallar a dokar ta suka yi al'ada, ba dokar ta ba suka yi addini. Dan shi yasa har suka kai shekara sana 60 suna yin sallar amma Allah bai karba. Manzo Allah ya ce saboda ba su cika sujudi, ba su cika ruku'i, ba su mimmike gabansu inda aka ce a miƙe, ba su aza hannuwa inda aka ce a aza. Kenan wai ba na shigo masallaci na yi sallah ba kawai ya ida, har yanzu akwai sauran kes. Ka san ko kwangila aka baka in kai ka ida, in ka je ka kai takardu, sai fa an zo an diba an ga tayi ake biyan ka. Shi yasa akwai wanda in yana supervision in katanga kai sai ya zo ya samarto ya buga ya ga tayi ko bata yi ba, in bata yi ba ba su biyan ka. To Allah ma yana da wannan tsari. Kinan dan shi yasa da sahabbai suka tambaye shi, to wai manzo Allah idan lokacin aka samu wannan sabanin yayi yawa, mu ya zamu koko mu wani bangare zamu shiga? Sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace fa alaikum bi sunnati, yace ina muku gargadi ku rike sunnata. Wani waje da aka tambaye manzon Allah menene sunnata, yace abinda ni na kasance akan shi da ni da sahabbaina har na mutu. Wato ma'ana addini ya cika cif tun lokacin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi wafati. Kenan idan aka kawo wani abu wanda ba can shi manzon Allah ya kasance ba da sahabban shi, me ya kamata a yi? Wannan abin kamata a bar ma mai abin shi ya rike abin shi. Wannan shine sunna. A cikin karatun haka sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ƙara cewa abdu alaiha bin nawajiz, wannan sahabban nawa sun riki wannan sunna ruko mai ƙarfi. Ka san akwai bambanci da ruko mai ƙarfi, sannan akwai bambanci da sakusaku da ruko. Za ka iya rike mutum ya kubuce sai ka ce sakusaku kan mishi, shi yasa ya yi mi, shi yasa ya kubuce. Amma inda za a sakewa, in za ka mashi wannan rukun, in can da ka rike shi da 'yan yatsu ne, yanzu sai ka gama duka, har sai ka cije, haƙoranka don ka rike shi da kyawu ya kasa kwanciya. To manzon Allah ya ce sahabban shi sun yi ruku da sunnar shi ruku mai ƙarfi. Kenan kaga nan akwai jan hankalin da ya kamata mu gane. Hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mun samu labarin su ne ta hanyar sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Kenan hira a zo maka ko kuma a zo maka da cuwa-cuwa ta cewa wai littattafan hadisi ƙarya ne ko sahihul Bukhari ko sahihi Muslim cewa ƙarya ne, wannan ba gaskiya bane. Saboda yanzu manzon Allah cewa yayi abinda ni na kasance akan shi da kuma wanda sahabbaina suka kasance akan shi. Shi yanzu in ka ɗauka littafin hadisi, in tabi'i ne yayi shi, ka san akwai tabi'ai wanda sun ga sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, su ne ake ce ma tabi'ai ko? Sannan akwai tabi'u at-tabi'in, su kuma sun ga wanda suka ga sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. To haka ne sarkar take tahiya, haka ne silsilar take tahiya. Shi yasa sai ka ji an ce tabi'u tabi'ina, har zuwa wanda suka tsaya wannan hadisan suka tsara su. Sannan hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, malamai sun zamana suka yi karatu kan tace hadisan. Saboda bayan rasuwan manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, an samu mutanen da ake ce ma zanadiq ko kuma wanda ake ce ma zindiƙai, wanda su ne wanda suke sanyo abinda ba hadisi ba dan ya zamanto cewa hadisi ne. To sai ya zamanto malamai suna da tsari na tantance wanga hadisin hadisi ne ingantacce ko kuma hadisi ne mai rauni. A da duk wanda ke makareci an san makareci ne, a da duk wanda yake da rauni a addini a wani abu an sani. To shi yasa malamai sai a biyo silsila, sai a ga wanga hadisin daga Abu Huraira, mutum nawa ya rawaito shi. To an aka zo ana biya, sai aka kawo ga makareci wanda an san makareci ne zamanin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi, koko ba musulmi ba ne. To wannan hadisin sai a ja shi, sai a aje shi, sai a ce banda wanga hadisin. To haka malamai suka dinga yi, sun yi littattafai wanda ba su da adadi game da tantance wanga hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce ne ba. Akwai malamin da ba abin da yake yi sai sallah kadai, sai in ya tashi ya yi nafila, amma abin da ya sama gaba wajen karatun addinin musulunci shine a tantance wanga hadisin, a gani wanga hadisin wai ingantacce ne ko ba ingantacce ne ba. Shi yasa za ka jin in ana karatu ko ana wa'azi ko ana huduba in an kawo ga hadisi sai kaji an ce ai Albani ya inganta wannan hadisi saboda yama hadisi hidima wato wanga hadisin ingantacce ne in kuma kaji an ce Albani ya ce wanga hadisin mai rauni ne to wanga hadisin mai rauni ne to shi yasa yayi littahi wanda gaba ɗayan shi hadisai ne masu rauni yayi littahi wanda gaba ɗayan shi hadisai ne lahiyayyu yayi littahi wanda yake da gani da hadisai ingantattu sannan kuma da hadisai wanda ba ingantattu ba to mu doka wanda ba ingantacce ba kan mai aiki da shi saboda ba daga kyawawan sahabban manzon Allah sirra da amincin Allah su tabbata a gare shi yazo ba to amma wanda aka ce hadisi ne ingantacce dole za mu aiki da shi idan ba mai aiki da shi ba to har yanzu Qur'ani ma muna warware shi ne duk wanda yake aiki da Qur'ani shi kadai ko kuma yake raye cewa ai aiki da Qur'ani shi kadai a lokaci daya abu bi ne yake kaga bai yarda da hadisi ba sannan shi kuma hadisin shi ya yarda da Al-Qur'ani saboda tsakaninsu akwai connection saboda tsakaninsu akwai taimaka ma juna kenan dan haka sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace masahabban shi yace ku bi sunnata da sunna wanda magabata na kirki su ma suka rike ta ruku mai karhi dama kuma ya riga ya gaya mana cewa za a rarrabuwa masu yawa hadisin Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa duk wanda ya tashi koyi ko to kai koyi da sahabban manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cikin malamai ɗan bankaura masu ƙaryata hadisai akwai wanda aka yi yakin ghazwatul badr da shi akwai wanda aka yi yakin Uhud da shi akwai wanda aka yi Tabuk da shi akwai wanda aka yi Ahzab da shi babu ko ɗaya wanda aka yi da shi su fa wannan sahabban da su aka yi kuma manzo Allah ya ce su za a yi lokaci ne wanda ake wasan kwallo da hadisan manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ana son a nuna cewa su Abu Huraira su Abdullahi dan Mas'ud sai Ibn Abbas su Umar su Usman su Ali su ba komai bane a cikin addini yanzu mu ne ya kamata mu gayyace cikin addini a jiba su ba akwai adalci ko a gidanku ya zaman to a ce ba babanku ke da magana ta ƙarshe ba kace kai ke da magana ƙarshe kaga ko nan idan aka ji labari an san cewa hankalinka bai cika ba ko kuma kana buƙatar gyara kenan sai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa duk wanda ya tashi koyi to yayi koyi da sahabban manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi in manzo Allah zai alwala su ke gani su suka gani in manzo Allah ya koya wankan janaba su suka saurara kuma su ya kwatanta gaban su duk wani aiki da ka sani to su suka ga manzon Allah ya kai baka ga yayi ba kamar da wace hujja ce zaka cewa abin nan ba haka nan bane alhalin nan a rayuwar mu ta duniya ana kyarkyar abu ka yarda an kyarkyar to dan me yasa sai a cikin addini kuma a ce ba wanda za a kyamata sai sahabbai a ce magana da suka gayi sun jiyo ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ƙarya ce kenan kaga wannan ba daidai bane ya kamata a ce hankali yana aiki shi yasa duk wanda Allah madaukakin sarki ya ba hankali sai bai aiki da hankalin ba a cikin alkur'ani sai ka ji ya ce mutane ne kamar ba su da hankali ko kuma mutane ne hankalinsu kamar na dabbobi yake haka Allah madaukakin sarki yake cewa saboda bambancin ka da dabba shine hankali kuma Allah sai ya ce kai ya karrama ka sai ya ce ita dabba bai karrama ta ba kenan ya dace kawai ko da manzon Allah ya ce sunnar da za ka bi tawa da ta sahabbaina ko shakka kasa to an samu matsala baka cikin ahlus sunna ko shakka ka samu game da hakan
da Abdullah dan Mas'ud ya ce in ka tashi koyi kai koyi da sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ai ya kamata ya bada hujja ko sai ya ce to wannan sahabban saboda sun kasance su ne nagartattun al'umma a cikin al'ummomi wanda suka gabata ka san ai zamaninmu bai zamanin sahabbai ba ko eh shi yasa Abdullah dan Mas'ud ya ce to wannan sahabban na manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi su ne al'umma wadda suka yi zama mutanen kirki suka yi zuciya tsaftataccen manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi ya fara ga magana ko shi Abdullah dan Mas'ud ai tabbatar waye manzon Allah ya ce khairul qurun qarni yace summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum har aka zo yanzu gare mu inda mutanen kirki illa qalila ne amma can mafificin karni karnin manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi kuma abin da yasa sahabban shi sune nagartattun mutane ba sahabin da manzo Allah ke ce mishi je wancan wajen ko da ya san kashe shi za a iya ce bai zuwa in kaga bai tai ba dama cikin munafikan musulmi yake kamar yanda muke yanzu ma cikin musulmai akwai munafikai sai dai yanzu yawan tsaya suka yi shi yasa ba su tarwa amma lokacin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yawa abbasu da kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya san akwai su a cikin nahi saboda inda yana suru Allah zai tambaya Allah ya hidda mai su da gaci amma dan ka gane cewa ko a gidanku kana iya haduwa da wanda zai munahintaka uwanku dai ubanku dai sai Allah madaukakin sarki ya bar su cikin mutanen manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kenan yanzu ba abin mamaki ne ba ko kuma abin tada hankali ko kuma abin da zai hana ka kwana cewa dan uwanka na jini ya munahince ka akan wani abu ko bai san ka kenan me kana ka tada hankali ba manza Allah ko shakka babu shine fayayyan halitta to sai aka samu sahabin shi munafikin shi ne shi yasa galibin diyakin da manza Allah ke zuwa bai gayi yace za a tahiya yake sai dai kawai in sahiya ta yi yace a tashi a tayaki sai yaki guda ko biyu wanda ya gayi kahin a tayi aka tafi amma duk in za a tahiya in dai za a gayi to sai an samu munafiki wanda shi ba cikin musulmi yake ba ko kuma dama arne ne ya musulunta har yanzu musuluncin nashi bai idana na ba ya ba su labari dan a cutar da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kenan duk wani abu wanda ke nuna cewa sahabban manzon Allah su ne al'umma ta kirki mun gan shi ko kuma mun ji shi sannan Abdullah dan Mas'ud ya ci gaba da cewa sahabban nan na manzon Allah su ne wanda suka yi kowa ilimi da ilimin mu ko to sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sun yi mutun ilimi su ha manzon Allah ya ga ya magana har da cewa suke tashi ga kansu mu kuma yanzu ina son har da ce layi 10 sai na samu wata awa guda ina gurzawa wannan in ya zanna kuma in na jima ban bincike ba ya tafi to su sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wallahi akwai wanda da an ga ya abu shi ya harrace shi kawai cikin kai ne shi yasa in aka je doka hadisi wajen su kawai haka ne za su zama da kujera babu littahi gaban su daliban da suka zo neman karatu wajen su zamanawa za su kawai sai dai a dinga zanuwa ana abi kaza a kai karshe su su rubuta haka sai a karanta masa hadisi 100 yini su suna rubutawa shi cikin kai yake ka gani yace to dan shi yasa dole abi sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi saboda su sun yi kowa ilimi kuma lokacin wani su Abu Huraira dan ka a karanta hadisi ba sanan tsakanin su ma
saboda wanga ya san wanga ya hikwanya sai guda ya ce kai ka tai kasuwa tunda sai kamar zuwa ƙarfe 1 ka dawo saboda duk abinda manzon Allah ya wannan lokacin ni na yi ni ni na kofi yanzu in ka dawo ni sai in tai kasuwa sai in zo ni ma wanda zai yi sauran ni na kofi to yanzu rayuwar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ta cikin gidan shi akwai wanda zai sanin ta banda matan shi shi yasa kaji galibin al'amurra wanda suka shahi na gida ko wanda suka shahi mata sakajin ummuna Aisha ita ce ke rawaito wannan hadisin to yanzu ba wai sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi su dake maza su rawaito hadisi to ko ummuna Aisha dake mace ta rawaito hadisi kace ba hadisi bane galiban hadisan wankan janaba ita ta kawo su saboda me yasa saboda ita ke matar fiyayyen halitta to idan kace ƙarya ne wane ne zai kawo yadda ake wankan janaba a kaddara ma aji na ummuna Aisha ya za a kawo shi kana ga addini akwai abinda hankali zai yin tunani ya kawo mai hujja babu amma duniya siyasa ko cewa ake bari aji ayi tunani ya za a yi a ciwon gaza ba ko ku bari ayi tunani ya za ni in samu kuɗi amma addini babu babu kiyasi babu ka kyasto abu ka ce ga addini yana yiwuwa haka nan ko haka ya kamata ayi babu sannan Abdullahi dan Mas'ud ya ci gaba da cewa wannan al'ummai saboda su ne wanda suka yi sauƙaƙawa suka yi tausaya al'umman manzon Allah suna da sauƙaƙawa suna da tausayawa kun san me yasa suke da sauƙaƙawa suke da tausayawa ga yanda mu yanzu al'umma muke da bakin ciki muke da son musguna mu mutane da duk abin da suka jiyo da manzon Allah in suka ga abin mai sauki ne da sai su ƙara shi amma sai ba su ƙara ba kuma da in suka ga abin mai tsanani ne sai su ƙara mai tsanani shi yasa manzon Allah da kanshi ya ce shi bai kasance ba idan an kawo mama abu mai sauki ya mai da shi mai wahala ko kuma idan an kawo abu mai wahala ya ƙara mashi wahala manzon Allah ya ce bai kasance haka nan ba to shi yasa su ma sahabban ya sai suka kasance masu sauƙaƙawa ne sai ka gani a cikin ibada misali sallar tarawih ana raka'a 11 ko 13 ko da sai su ce 100 ci akwai mai hujjar da cewa ba 100 bace babu to haka za a yanta to sai kasance sabon manzon Allah masu tausayawa ne masu sauƙaƙawa ne kamar yadda suka gani da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum raufun bil mu'minina raufur rahim wallahi duk abin da ka sani zai ba mu wahala manzo Allah bai san shi in kaga kana wahala a cikin addini wallahi kai ka neme ta amma ba manzo Allah ya neman maka ita ba saboda duk wani sauki da ake nema manzo Allah sai da ya neman mu shi kafin ya bar wannan duniya duka cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace kuma wannan sahabban na manzo Allah sune wanda suka yi ƙarhin shiriya suka yi ƙarhin tsoron Allah madaukakin sarki mai girma kuma sune suka yi halayya mai kyau za a iya ga yin sahabi sai ka ji an ce ba mu san shi da wani hali ba mara kyau amma yanzu za a zana malaman duniya sai a ce yana da halin da bai da kyau ka ji an ce ba ruwan shi da mutane tunda ana son zumunci ba dan kana malami ba a ce in ka shigo unguwa ko da a ce yare ne wanda ba su yi ko suna shaye-shaye ko suna abin da ke haka nan a ce ba ruwanka da su kawai in ka zo sai ka bi ka wuce ba sallama bale wata rana ka musu nasiya kaga wannan ko da malami ne kai kayi ka ba da banza manzo Allah ba haka nan ba haka ne ya kasance yana yi ba shi yasa za ka ganin sai a ce wani malamin son girma gare shi kuma wallahi in ka dan bincika sai ka gani yana son girma shi kuma ana son malami da tawadu da zuhudu ko dole malami sai ya zama na kuwa har ana so da'awar ta isa gaba ga mutane in ko bai zama na kuwa ba to wasu za su bi shi kuma wasu dole za su zage shi sannan kuma ko da mutum ba aqidar ka bai kana dan izala yana dan dariga yana daga cikin abin da zai sa ya iya biyarka in kana da halaye masu kyau kana mai mu'amala mai kyau manzo Allah ma da yazo shekara 13 nawa yayi shekara nawa yayi makka sannan aka dan fara samu mutane suna shiga addini kallawa ka gani fa shekara 10 yana yana cin azaba uwayen shi suna mai azaba suna hana mutane su bi shekara 10 yanzu da wuya zaka samu malami wanda yake tara mutum 10 mutum 5 suna zuwa karatu in ka bincika kayan shekara 5 an bar karatu amma to manzo Allah ba haka nan bane a'a shi abinda ake so mutum dai ya shiryu ta kalkashin kai zaman to ya gane addinin shi yayi wannan addini yayi a ce ka tara mutum 100 bas fahimci addinin ba sannan kuma ba sai aiki da shi Abdullahi dan Mas'ud ya ci gaba da cewa wannan sahabban da kuka gani Allah ne ya zabe su su zamanto su za su zama mi su za su zama sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce ku san da wannan falalar da Allah madaukakin sarki ya masu sannan ku bi su sannan ku bi su a cikin hadisan su saboda su sune suka kasance akan shari'a miƙaƙa sune suka kasance fa innahum kanu ala hadil mustaqim sun kasance akan hanya mi miƙaƙa amma mu yanzu hanye sai an tahi an mike sai a sha kwana sai a dawo sai an mike sai a sha kwana sai a dawo amma su hanyar da suka bi hanya ce mai karka kenan wannan shine asali na harko wanda malam ya gani yace ruko da sahabban manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da koyi da su in kai ruko da Qur'ani ko kai da hadisi sai kace sun ishe ni ba ruwana da ruko da abinda sahabban manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suka kasance suna aikatawa to an samu matsala saboda a cikin alqur'anin Allah ya kira sahabban kuma ya ga matsayin su ya ce radiyallahu anhum wa radu an ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubai'unaka tahta shajara Allah ya gaye su ya gaye su bayan ya ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashiddaa 'alal kufari har zuwa can karshe kaga da ka ce ba kai koyi da su ba kawai ka san an samu matsala kenan yana da kyau ka san wannan sannan idan ka ce ba su zaka biya ba ka san an samu matsala fa ba za a kira ka ahlus sunna ba sannan a cikin hadisai haka Allah madaukake manzo Allah ya kira sahabban shi kenan wannan shine dan ba na harko na cikin ginshikan ahlus sunna wanda malam ya fara mana a cikin littafi nabiyu sai malam ya ce wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fa hiya dalala malam ya ce dabarin bid'a sai ya ce wa kullu ya ce gaba daya bid'atin sai ya zo da nakira ya ce koma wace bid'a ce saboda annakiratu nan ta tufidul umum ya ce koma wace irin bid'a ce fahiya dalala ya ce bata ce ka san akwai ƴan walawala masu cewa akwai bid'a mai kyau, akwai bid'a mara kyau. Kaga dole sai kai hankali, saboda idan ba karatu ba kai ko ka zamana aka maka karatu kawai kai dai abinda zaka duka, to in nan cikin karatu an ce bid'a sai aka kyale, to shi wancan sai ya ce hasana. Kuma wallahi idan baka yi karatu ba, bangar ta yanda za a kwatanta maka wannan cewa bid'a mai kyau ce, kai ka gane cewa ba mai kyau ba ce, sai karatu ne ke bayyana maka cewa ba mai kyau ba ce. To shi yasa kaga duk wanda aka sama aka tai da su suke wahalar dawowa, saboda dama an iske su ba komai cikin kan, sai aka zuwa musu share, to sai suka tai da share. To shi yasa ake cewa mahwarin ka ayi kan ma'asuma, sannan ka sani nauyin karatu ka neme shi, wallahi wajibi ne, ba dan ka koya ba, dan ka tsare addininka. Shi yasa ko a cikin addu'a in ka ji malamai sun kawo a wajen wala taji almusibata na fi dinina, suna yawan maimaita, wallahi in dai aka samu musiba cikin addininmu, to kawai shikenan an tabe an yi asara, saboda ita lahira ba ta da wani guziri bancin addini. Ka je ka dawo, ka je ka dawo, ba ta da wani guziri bancin addini. Amma mu galibi musulman al'ada ne, inda ka tashi kaga gidanku musulmai ne, to shikenan. Da ka koyi sallah, dama su qul huwallahu ahad, su qul a'udhu birabbin nas, birabbil falaq, ana koyan su ko cikin kwana, sa alhamdu, duka wannan ana koyi. Sai ka ji kaji da ka samu karatun sallah shikenan. To karatun wankan gawawa ya ake wanke ta, karatun sallar gawawa, karatun duka sana, karatun rabon gado, to shi ya za yi da shi kenan, shi ba za ka yi shi ba. Darar da Allah ya kai ka a wajen da ba a ganin wani cewa kai ake gani da gemu-gemu, aka wakilto ka kai, za ka yi ne yadda Allah ya ce, koko za ka yi ne yadda ka ga dama, koko za ka yi ne don kansu gano cewa ba ka yi. Kuma wallahi ana cikin lokacin da duk wanda ya yi karatu bakin gwalgwado, in ya tai wani waje sai ya gane karatun shi yana da umma. Shi yasa sai ka zo wani waje za a tada sallah, ko kuma kana cikin balaguro wani waje za a sallah, kawai da an diba an ga wani da gina, an ga wani da shemiz, kawai an ga wani da tiri kwata, da an ganka da gemi, kawai sai a ce malam shiga sallah. To in geman kuma kawai hito maka ne ya baka karatu, kaga dole sai ka ji ana ce a'a shiga, a'a shiga. Kuma an ka ja sallar nan walada za ka samu, ka sani ai ko. Amma to tunda ba sai aka yi karatun ba, sai abin ya zaman tuka maka ne. To shi yasa kaga yakin da ake cin mada shi na shi ne ba mu karatu, abinda muka doka tunda mun tashi cikin addinin musulunci go, to mu yanzu ba sai mai karatu ba, shi wani ba yayi ba, wani ba yayi ba, a'a duka kowa yayi. Amma wa'azi sai a bar wanda yake da damar yin wa'azin, ko kuma wanda shi dama ko da ya tashi, kamar yanzu shi karantarwa tana burge shi, kaga wannan ba zai yi ta ba dan wani abu, to sai a bar mashi shi yayi, sai kukuje shago. Shi yasa za ka ko a wajen sai da abu, wanda ya karatu da wanda bai karatu, wallahi ba tausan su iri guda ba, wallahi ba tausan su iri guda ba. Ko da a ce karatun bai aiki da shi, wallahi sai ka samu in aka kawo wani waje yana cewa a'a ka aika ba. Amma wanda bai karatu ba, duk abin da aka ego bugawa za a yi. To shi yasa karatu yake da amfani. Zunubi in za ku aikata wa ku uku, in aka samu ɗaya ya karatu, wallahi sai ya bari kun yi ya kwasa zunubi, koya ne sai ya makale. Ko kuma in ya san zunubin da Allah bai iya yaye mai shi ne, sai ya tura ku, ku yi zunubin shi bakin shi ya samu kamashin tura ku. Amma dai can nauyin zunubin ku za ku kwasa kayan. To wallahi shi yasa karatu koya ne yake da amfani, kuma sannan karatu lokaci ke gare.
duk lokacin da ka fara neman kudi ka tara iyali ko kai wani wane ne to karatu sai ya dinga zo maka da matsala baka zuwa karatu a kira ka babu abinci baka zuwa karatu wani bai laya shi yasa kaga hadisi akwai hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi wanda yake cewa digadigan mu ba za su kasancewa ba mun gusa da su a ranar alkiyama sai Allah ya tambaye mu akan wasu abubuwa wanda ya mu to na daga cikin abubuwan da za a tambaye mu furce mu ina muka kai yanzu kaga galibin samarin mu in dai aka tsare su ranar lahira Allah ya tambaye su furce mu ina muka kai ta zaka sha amsu shi in wanda ya bi Allah ne zai ce masallaci an andawo ya tifa da dan hila daga nan ya ji ya gaida tsohi daga nan ya tai inda za ya tai inda za ya in kuma aka kawo gagayu ga kwali in san yato tunda saya aza shayi wanda ya sha kirazan ku urus rabi ya bani an jima da majicin mun game abinci mun yi hige mun ci an jima da dare mun mula wuyu mun sha dare yayi za mu wake mun sato itace mun sato shinkafa haka ne za ka tabar da labari sannan ranar lahira ba kai ne za ka magana bakinka shi zai magana dan abinda ka gaida bakinka zai ce ka gaida abinda kai da idanka zai ce ka gaida abun da ya zama tocewa cikin abinda idaninka za su gaida a ce akwai wata rana da ka zo ka zamna ana karatu kana saurari saboda baka taba zamna ba ana karatu wanda ya shahi Allah ya shahi manzon Allah ba ce ba ce akwai mala'iku tare da kai dama ba ganin sa ba muke mala'iku ko amma kuma mun tabbatar da cewa akwai su sannan yana cikin rukunin imani wanda shi ma idan baka yarda shi ba baka cikin ahlus sunna saboda akwai kungiyoyi masu korewa kenan dan haka za mu ji menene bid'a in yaso sai mu sa dan ba a daidai nan kamar yadda muka ce za mu dinga minti 40 ko minti 45 saboda karatu ya zamanto ya shiga cikin kai kuma ya tsaya aka ce abinda ake ce ma bid'a shine abinda aka kirkira da sunan cewa addini mun gane da sunan cewa za a samu lada kasan wanda ba su fahimci addini ba sai su ce ai kana hawan moto moto ba addini bane moto ci gaba ne kuma dama Allah madaukakin sarki ya ce zai halitta abinda ma ba mu sani ba eh su ne wan shi Allah shi ya baka ilimin yin abin sai kai shi amma to tunda yanzu ba ka zo aka ce ba malam wana idan baka sai moto ba kawo zinubi zaka samu mine babu wata matsala ce ai suna shiga jirgi ai su ma suna shan AC wannan duka ba addini bane wannan duk ba bid'a bace wannan ci gaba ne waga sallan manzo Allah ya rike ta yo addini ce saukin rayuwa ne yanzu ko yaki idan za a taya ana neman sauki ko sai a hau doki ko jaki ko raƙumi ba wani abu bane ala ne abinda ake cewa bid'a shine a cikin addini ko bayan salatin manzon Allah sai ka ce akwai wani salati kuma sai ka ce ga ladar da za a samu kaga shi ba daga sahabbai yazo ba kaga shi ba daga manzon Allah yazo kaga shi ba cikin qur'ani ba yazo duka ba wani abu ne ba wanda za a tsaya a ba kai wahala ko a ta zuwa ana dawo abinda ba hadisi ne ba ko qur'ani ne ko sahabbai suka gaye shi kawai ka ba kanka lahaya ka bar shi ka zo ka bi sahabbai ba aljanna bace kake so su da jaha sun samu aljanna su jira ne suke a tare kiyama su je su shiga to in baka bi su ba kaga ba aljanna ba za ka samu kai ka san in na samu jikka 100 in muna tare in ni mutanen kirki ne akwai zaton cewa ka samu jikka 10 ko jikka 20 to shine bayanin da ake yi amma wanda bai da garantin shi mi zai zama gobe gaban Allah ya kirkira maka wani abu ya ce maka addini ya za ku kasancewa da shi gaban Allah a ranar lahira wa aka zo da annabawan da siddiqan da wanda suka mutu da kalmar shahada wajen yaki da salihan bayi in Allah ya ce limanil mulku yawm fala tasma illa hamsa kawai abinda zaka dinga yi wannan gum na shaydan mutane shi kadai zaka dinga yi in Allah ya wannan magana akwai manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi yana nan sai ko annabi Ibrahim Musa Isa Hud Idris duka amma gumza ayi a cikin sai Allah ya ce lillahi alwahidul qahar sai Allah ya ce kai ce wani abu zaka cewa sai Allah ya ce kai tai kaza zaka taya mala'iku ma da Allah yake cewa suke bakin kofa su ma sai Allah ya ba su umarni to kawai nan duniya dandai mutane sun zama yanda suka zama kawai sai wani ya ce zai maka hanya a ta aljanna ba wanda zai mana hanya a ta aljanna amma mun san akwai ceto na salihan bayu akwai na annabawa akwai na diya akwai ceto da dama Allah ne zai badawa ya ce ka ceci wani in baka cancanci ceton nan ba da yanda muke nan da kai duniya abu kai ba zan ce ka kamar wai abinda zamu gane a can lahira babu wani nukunu babu ko na san ka ko ka san ni ko mun jima tare da yanda kake da mutum in aka baya ceto in baka dace da ceton ba ba kai zai ceto amma daga nan gidan duniya ba mai ma wani alƙawarin zai cece shi ranar lahira shi ma ƙarya yake sannan kuma akwai alamun wanda kaje yana irin wannan maganar ma in aka je aka buga lissahi to zunubin zai hilla dai saboda duk wanda zunubin shi ya hila da shi to sai an yi sesiyon sai an ebo can an ebo can an ebo can in an ci sa'a a wuce amma ko da an zo aka buga aka ga ladarka ta haye zunubinka to fa huwa fi ishatin radiya to yana cikin rayuwa yardadda ita ce aljanna yana abinda ake ce ma bid'a shine abinda ba addini ne ba kawai aka ringizo ya aka sanyo ya addini sannan bai cikin addini kawai shine bid'a malama na kana zuwa makaranta wai dan Allah meye bid'a mu mun kasa gane meye bid'a kawai abinda ba addini ne ba aka sanyo shi cikin addini aka maida ya addini da sunan za a samu lada wannan abin da aka jawo ko cikin aqida ne wato ko cikin tauhidi ne mun gane ko wannan abin ko cikin aiki ne na jiki sallah ko abinda babu sai a kawo duka bid'a ne wannan abin ko a cikin magana ce a cikin ayat alqur'ani ko kamata fassara taka ta ganin damar kanka shi ma bid'a ne sannan Allah madaukakin sarki ya riga ya cika addini addini ya cika cip hayya ba ce saboda ayat tana nan a cikin alqur'ani ko Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ita ce aya ta nawa ta uku a cikin suratul maida wa aka furkan mai ta manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wane ne zai baka labarin an sabkan mai da ita shi manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi Allah ya ce yau na cika muku addinin ku ya ce na cika muku ni'ima ta gare shi yasa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kai zamanar kai ce zaka kididdige ni'imomin Allah sai an tashi alkiyama maka kididdige sau ka kalla ka gani ya ne kake cin abinci abincin kai koma bayan gari ya ka zamana ka talisahin ya ne Allah ya wannan abu ka gani in ka gano ko ya ne yi wannan ni'ima je ka gani in kana gani akwai mai yin ta duniya ka sa abu cikin bakin ka lahiya lau amma yanzu ya hito ba ka san kuma sai ka je ka yi bayan garin ka ba wanda ya san kayo shi kuma sai ka zo akwai cikin cikin ka ba wanda ya san akwai shi amma yanzu duk dubarar da za a yi in aka yi wani limu na sha tana yiwa a ce daga gobe yayin ya baci ko gumba muka ji kakanta kai sai ta yi tai tsani amma yanzu nan cikin cikin ka bayan gari kowa ya san wari gare shi baka taba zuwa ba aka ji warin shi yana cikin cikin ba ne ma bace to inda Allah ya su a ce kowa yana jin bayan gari sai a ji ana jin warin ya kuke gani to shi yasa ni'imomin Allah sai ya ce wa atammamtu alaikum ni'imati kaso ko kaso ni'imomin sun cika kuma din nema aka dauke ta za a dinga bayanin ta dai bayan dai a gaita filla filla wallahi sai ka gane cewa Allah ya girmi ya ga abu wani nan duniya zo ya zanni ya garra mushi Allah ya ce wa raditu lakumul islam adina kuma na yarda muku islam ya zama shine addini ka san aka ce addini yana iya zaman tuwa addinin krista yana iya zaman tuwa addinin yahudawa amma aka ce al-islam musulunci wanga addinin namu shi yasa ba ka cewa addini ka kyale sai ka ce dinu al-islam ko addin al-islam kenan insha Allah nan za mu tsaya daidai ayan nan ta al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina kenan zuwa gobe za mu tashi har yanzu dai a cikin dan bana biyu na barin bid'a cewa kuma duka bid'a bata ce abinda muka wada na daidai ubangiji Allah ya bamu ladai shi kuskure ko tuntuba yali shi wanda muka yi Allah ya yahi mu Allah ya karba mu ibadun mu gaba daya wanda muke aikatawa a cikin wannan wata na Ramadana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka